بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 14 ga watan juma'an akhira shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 5 ga watan janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasid na 29 cikin jerengen kasusuwan karatun littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda malam Salih Ahmad Ash-Shami yitattar hadisai mabambanta daga littafai daban-daban har guda 14 cikin ummatu kutubus sunna Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna cikin kitabul iman a inda malai yake mana magana akan al-imanu bil yawmil akhirah da batu akan asharatus sa'a wato alamomin tashin alkiyama yana mana magana akan hadisan da suka zo da bayani akan ababen da za su faru ga kafin kiyama to a wancan darasin da muka yi a baya ni wani tsallake da muka ci zamu dawo kan shi shine shafi da wato 76 ko shine zamu karanta daga inda yake cewa babu khurujin nari min arqil hijaz an ga wajen ko yace babu da yake bayani akan fitowar rana afon fitowar wuta wuta za ta fito daga kasar Hijaz kasar Hijaz ita ce duka maka ce Saudi Arabia annabi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardi al-hijaz tudiqu a'naq al-ibli bi busra wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira radiyallahu anhu sayyidina Abu Huraira yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace la taqumu as-sa'a al-qiyama ba za ta tsaya ba hatta takhruja narun min ardi al-hijaz sai an ga wata wuta ta fito daga kasar Makka tudiqu a'naq al-ibli bi busra za ta haska wuyayen raquma a Busra Busra dinnan wani gari ne a kasar Sham wanda yake kudancin kasar Damascus kamar kilomita 140 ko makamancin haka a kudancin a kudu da birnin Damascus to a daga can za a ga hasken wutar wato za ta reflecting a cikin wuyayen raquma kamar da misali kana cikin haske ko idan kamar wuta ta tashi kamar gobara sai ga ta haska waje can haka da za ce ruri ya kama da wuta ko an kunna bola wuta ta tashi din nan ko sai ga ana hangen hasken daga wani waje wannan abin haka yazo a cikin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta riwaya da zamu zo mu jita a gaba insha Allah ta Anas dan Malik da yake cewa awwalu ashratis sa'a naru tahshuru an-nasa min al-mashriq ila al-maghrib farkon alamun tashin alkiyama wanda daga su sai alkiyama wannan nabi da safa kuma guda 10 za a yi wata wuta da za ta dinga kore mutane ta tattaro su daga gabas ta yamma da su daga kasar Hijaz ta yankin Sham da su wannan kuma daban ne shi wannan sai wannan da gaskiya hadisin Anas karshen duniya ne karshe na gaske amma shi wannan da ake faɗa wanda ya zo a cikin wannan hadisin to ya zo a cikin wasu bayanai ko wasu hadisai al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi at-tadhkira fi akhbar al-maut wal akhirah yake cewa hakan ya taba faruwa qad kharajat narun bil hijaz bil madinati wuta ta taba fita a lokacin wata shekara a madina wa kana bada'uha zalzalatan farko girgizar kasa ce aka yi azima mai girma to daga nan sai wuta ta tashi a jikin wasu duwatsu wannan ya faru a watan Juma'al Akhirah a tsakiyarsa kamar yadda muke yanzu a shekara ta 654 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nawawi ya bada labari haka nan Abu Shama a cikin littafin sanan Zailul Raudataini a cikin Fathul Bari ma haka Ibn Hajar a cikin mujalladi na 13 duka sun bada labarin an taba ganin irin wannan abin ya faru kuma ya maimaitu fiye da sau daya wanda Ibn Hajar ya bada labarin da wanda wannan suka bada labarin duka mun ji a ƙarni na 7 ne amma kuma an samu labarin cewa hakan ya taba maimaituwa dan haka wannan alamar tashin alkiyama din na fitar rana fitar wuta daga kasar Hijaz ko dai a ce yana da gaskiya abin da zai maimaitu kamar yadda aka magana misali game da shan giya yaduwar zina kaga wani abin da za a yi tayi ba mutum ɗaya ne zai ko dai a ce haka ko kuma a ce to alamar ta riga ta faru ita wannan tana cikin abin da an riga an gamsu Allah ya tsare da yace tudhi'u anaqal ibl haka ake karanta shi da anaqa sai zama tudhi'u ya zo ne a matsayin wato fi'ili yana iya zuwa dama lazimi yana iya zuwa mutaji kamar da Allah ya ce falamma aba'at ma haula ko ma haulahum ko falamma aba'at ma haulahum zahaba Allah bi nuri kaga anan ya zo mutaaddi ai aba'at ma haulahum shi maf'ul bi to haka nan tudhi'u anaqal ibl shi ma mutaaddi ne ga maf'ul bi amma ya zo a wata riwaya tudhi'u a anaqul ibl to sai zama nan ya zama lazimi kenan wace riwaya da muka ishara ita ce ke cikin alkalin na Ibn Adi Allah ya gafarta masa malam ya sake cewa wa Abdullahi ibn Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tatakhruju an-naru min hadramaut aw min nahwi bahri hadramaut qabla yawm al-qiyamati tahshuru an-nasa qalu ya rasulullah fama ta'muruna qala alaykum bish-shal wannan ce riwayar da nake ishara ta zu da yake wannan ta gode daga dan Umar amma akwai ta Anas dan Malik da yake cikin Sahih Bukhari wannan kuma riwayar al-Imam at-Tirmidhi ne daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yana cewa alaihi salatu wassalam satakhruju narun min hadramaut wata wuta za ta fito daga garin hadramaut hadramaut yanzu yana kasar Yaman ne jiha ce babba a kasar Yaman aw min nahwi bahri hadramaut ko kuma daga bakin kogin hadramaut ana iya cewa hadara ana iya cewa hadaru mauta ko hadaru mautin da ana fada qabla yawmil qiyamati kafin alqiyama za a yi wannan kusa da alqiyama tashurun nasa tana tattaro mutane qalu ya rasulullah fama ta'muruna suka ce ya manzon Allah me kake so mu yi me umarninka idan mun ga wannan lokaci yace alaikum bishan ku nufaci kasar sham wannan hadisi tun da yafi tabbishi to game da cewa dai satakhruju narun wuta za ta fita malami sun mishi fasara ko suka ce da gaske wuta ala haqiqati wani bala'i ne za a ga wuta daga bakin kogi ta tashi ta nufato gari mutane su ruɗe kuma tayi ta kora su duk inda suka tsaya tana kora su wasu malamai sun ce kinaya ne akan fitintunu kamar yadda Allah yake cewa kullama auqadu naran lil harb duk sanda suka kunna wata wutar fitina afa Allah sai Allah ya kashe wutar fitina ai ko da wasu muna cewa ai wutar fitina ko a ce ai wannan wani yana ciko wuta wato dan bala'i ne kaga ba wuta yake ne ba ko akwai kalmar wuta na bayyana ta a kalmomi da yawa ce ai ya ba mu wuta wallahi to an ba da wani test mai zafi kina ce kai lantsar na ya ba da wuta yau duk wata musiba da ana yace mata wuta zafi ko wasu malamai suna ganin wuta anan yana nufin fitintunu za su taso iri daban-daban amma dai magana mafi fitowa shine da gaske wuta ce ganga ganga za a gani kuma wasu hadisi sun zo sun ƙara bayani akan haka wannan lafazin al-hashar da yace tahshurun nasa al-hashar asalin ma'anar shi shine al-jam tattara abubuwa kuma da Allah yake cewa an yuhsharun nasu duhan a tara mutane da hantsi game da kissar Fir'auna da irin rigimar da aka yi da shi da abin nan da bokayensa a bangare guda da kuma sayyidina Musa alayhi salam da kamar yadda fara Allah yawma yuhsharu a'da'un lahi ila Allah kaga ai yawma yujma'u kenan za a tattara su a kai su wajen wuta Allah ka tsare
sannan ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar din nan wanda limamu ainihin wato hakim ya fitar kuma asalin shi na cikin Bukhari annabi ya ce ne a wata riwaya sallallahu alaihi wasallama tab'asu narun ko tub'asu narun ala ahli al-mashriq za a aiko da wata wuta ga mutanen gabas ne mutanen gabas ta tsakiya ke kasar Makka da sauransu fatahshuruhum ila al-maghrib sai ta dinga kora su zuwa yammacin duniya shine sham din Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabitu ma'ahum haythu batu in ta koro mutane din da suka yada zango suka kwana ita ma anan za ta tsaya wuta wa taqilu ma'ahum haythu qalu duk inda suka yi baccin rana ita ma anan za ta yi baccin rana Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda kuma duk ya fada a cikin su ko sai ta kona shi ta kashe shi asalin hadisi yana cikin sahih bukhari Allah ya tsare da muslim da haka wannan ya tabbatar da gaskiyar wuta ce da haka sai malamai suka zo suka kalli al-hashar din nan tara mutane da za a yi suka ce kala hudu ne akwai biyu da za a yi a duniyar nan kuma biyu a lokacin tashin al-qiyama kamar da al-qurtubi ya kawo a cikin littafin shi ne suna at-tadhkira fi akhbar al-mauta wal-akhirah na farko shine koran yahudawa da aka yi daga madina kamar da Allah yake cewa wallazi akhraja alladhina kafaru min diyarihim li awwal al-hashru ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah wa ashar aya surat al-hashr to wannan ana lissafa shi cikin al-hashr qur'ani ga shi ya ambata sunan ma surar surat al-hashr da kuma irin kaurar da banu umayya suka yi suka kuma suka taru a kasar sham lokacin da Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu ya karbi sarauta a kasar Makka da Madina da kasar Iraki to dole sai suka tirsa su zuwa ga kaura sannan mutane da dama cikin malamai da dangogi masu yawa sun ta aiki da wannan maganar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisham sun dosa yin kaura daga gauran suna kuma kasar sham su zauna to wannan shine al-hashr na farko kenan kamar da wannan malamai suka fara al-hashr na biyu shine wanda aka ce wuta da ma'anar fitina wanda kuma an ga wannan fitina kala daban-daban daga cikin wanda aka gani akwai juyin mulkin da Banu Abbas suke ma Banu Umayya wasu ne da ake ce ma al-musawwida masu baƙaƙen kaya da suka dinga kashe mutane kisa ba ji ba gani hasali ma sai da suka dinga turo kaburbura ma kamar Hishamu dan Abdul Malik wani sarki ya riga ya mutu sai suka turo kabarin suka samu gawar shi kuma lafiya ta ba abin da ya same ta suka sa mata itace suka kona suka dinga hawa da takalma da dawakan su suna taka tokar shi da ta zama ta yi gari daga san filin su kuwa haka suka yi ta irin wannan ta'allaki to yana cikin bala'in da aka gani a kasar Sham sannan da bala'in Genghis Khan shi da Hulagu wasu manyan komandoji din nan na Mughal wanda suka yi musulunci wato kisan kiyashi suka yi musulmai kisan kiyashi tun daga kasar Khawarizm har suka iso zuwa Baghdad har suka tafi zuwa Mosul da abin nan har suka isa zuwa kasar Dimashka aka yi ta gudu ana jin tsoron su labarin sa na a cikin littafin tarihi na Ibn Asir Allah bai ba musulmai nasara akan su ba sai da aka zo aka yi mauki a Ainul Jalut wannan ya cikin shi ma bala'in da aka gani to kuma ko a wannan zamanin yanzu haka da muke magana kasar Sham tana cikin irin wannan bala'i shekara biyu da goma tunda aka yi Rabiul Arabi har yanzu bala'i yake wannan kasa an yi rugu-rugu da ita an kasa an kashe mutane dubbai an sharrada wasu sun zama yan gudun hijira an lalata garuruwa an lalata civilization na shekara dubbai yanzu haka da muke wannan magana to dole cikin a nau'i na biyu da malamin suka fassara cewa ana nufin bala'i da cewa wuta to shi ne wannan bala'o'i wani na bin bayan wani a wurare da dama kasashen musulmai waɗannan su ne abinda za a gani a duniya na al-hashar kamar yadda wancan malami ya faɗa sannan akwai kuma hasharul amwat fi quburihim wato lokacin da za a yi tashin al-qiyama za a tattara ainihin wato masu matattu da ke cikin kaburburansu ga baki ɗayanmu ba a tada mu bayan Allah shine Allah yake cewa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tada kowa ba za mu kyale kowa ba kowa da kowa ne tashi kamar yake cikin hadisin Bukhari hufatan uratan kowa kafan shi babu takalmi kafan shi jikin shi babu riga lobarsa ta dawo kowa karita shi gukaranta kan fadin Allah idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a zuwa ayoyin da Allah ya bayyana nau'o'in mutane kala uku to haka za a tashi mutane a wannan rana shi ne tashi da kiyama Allah ka sani Allah ka samu gama lafiya sai kuma bayan an gama tashin mutane za a tara mutane ga baki daya kamar yadda yazo a cikin sadi sai a kasar sha mai lata idan an tashi an busa kaho idan mutane sun tashi to inda za su tashi shine wato kasar sha shine za su ga abin nan la tara fiha iwajan wala amta za a ragargala kasa gaba daya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma la dan adam zai fara cewa wani ya faru ga lokacin ne mutane za su ga wuri filin Allah da Allah yake cewa fala tasma'u illa hamsa ba a jin komai sai dan wato magana haka kasa kasa da mutane suke Allah ka tsare to daga nan sai na karshe shine hashrun nasi imma ila aljannati wa imma ila an-nar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir daga nan za a sake tattara mutane a raba su ƴan wuta a tura su ta Allah ka tsare ƴan aljanna a tura su aljanna Allah ka samu cike su to ne daga cikin maganganun da malamai suka faɗa a wannan fage akwai dogon sharhi da Imam Ibn Hajar ya yi waɗannan hadisai a cikin Fathul Bari cikin mujalladin shi na 13 wajen da yake magana akan waɗannan hadisai Allah ubangiji ya tsare to haka nan kuma da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bishani ina horon ku da ku tafi kasar sha wasu suka ce zahirin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi Allah zumci irin tafarkin mutanen kasar sha da bin sunna wasu suka ce ana nufin ayi kaura a tafi kasar sha sham shine Suriya da Lebanon da Baitul Maqdis to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi sha yace a tafi can saboda akwai falaloli da suka zo da dama game da garin da farko dai shine wato abin nan maulidul anbiya wa maqabiru ini wuri ne da aka haifa annabawa da yawa kuma wuri ne da yake dauke da kaburburan makwancan annabawa da yawa annabi ibrahim khalilur rahman annabi ainihin wato ƴaƴan shi da jikokin shi da sauran zuriyarsa ta annabawa da yawa suna kwance a wannan wuri haka annabi yusuf alaihi salam banu isra'ila da suka yi kaura da kasar misra suka dawo kasar falastinu sun taho da gawarsa kamar yadda ya ban wasiya ya zo a cikin hadisin da imamu hakim ya rawaito cewa lokacin da za a tafi annabi musa ne fita da al'ummar shi da kasar misra sai aka ce ai annabi yusuf ya ba da wasiya a fita da gawarsa aka nemi da gawar take ba sani ba sai wata tsohuwa ita ce take ta san da gawar take ita kuma tace sai an mata alƙawarin aljanna Nabi Musa sai da ya roki Allah ya nemi wato Allah ya bata aljanna sannan Allah ya ce to ya bata sannan ta nuna inda wannan kabari yake a wani waje wanda yake da ruwa aka je aka ciro gawa aka tare da shi kamar yana kwance yana bacci aka tafi da ita zuwa kasar wancan da aka je aka nufi ta kasar Sham to daga ciki akwai wannan falalar cewa kasashe ne da suke dauke da jikuna na annabawa sannan falalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada game da kasar Sham na cewa za a yi al'umma kasar Sham masu bin sunna ko ƙarshen duniya waɗannan da ake cewa za a wayi gari mutane ne ɗan kaɗan suke bin sunna hadisan da suka zo a kan magana kan cewa za a samu su mutane suna riƙo da sunna ba sa jin tsoron wanda yake saɓa musu to ya zo a cikin wasu rawayoyi cewa mutanen kasar Sham wallahu a'lam sannan kuma saboda shi ne mahashar ɗin a nan za a taru da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kurni ya ce a je can akwai littafai da aka rubuta musamman game da fada'il sham akwai al-imam Abu Sa'd al-Sam'ani yana da littafi fada'il sham akwai Sheikh al-Albani shi ma yayi tahzibin wani littafi mai irin wannan suna wanda a ciki an bayyana falalolin hadisai da suka zo da falala game da kasar sham suna da yawa kwarai da gaske Allah ya sa mu dace malam yace babul khasfi bil jaysh alladhi ya'ummul bayta
babin da ke bayani akan kwarankwata da girgizar ƙasa wanda za a yi ma sojojin da suke nufatar ɗakin Allah za su je su rusa shi. Malam yace an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghzu jayshul ka'bata fa idha kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qala qultu ya rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Daga sayyidatina Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim sun hada kan fidda shi, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu jayshu lil ka'bata, wasu sojoji a ƙarshen musulunci a ƙarshen duniya za su yi nufin cewa za su kai ma Ka'aba farmaki. Sojoji ne za su yi nufin za su kai wa Ka'aba farmaki, suna so su je su yaƙi musulmai su je su ainihin wato kai farmaki a Ka'aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza kanu bi bayda, idan suka zama a wata sahara, bayda shine sahara, yamma wata riwaya bayda il madina, sahara a bayan garin Madina, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, sai a musu girgizar ƙasa kwaf daya na farkon su da na ƙarshen su, ma'ana sojojin da ke gaban rundunar da wanda suke ƙarshen rundunar ba wanda zai tsira. Autorin Adam Sassan yake cewa illa nazar, sai dan abin da ba a rasa irin in mutum biyu uku hudu biyar haka ragowar yaki su kare su tsira. Qalat Aisha take cewa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah kayfa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, ya zai a ce an halaka na farkon su da na ƙarshen su, bayan kuma a cikin su akwai aswaquhum, aka ce aswaq wato daga asauka su ne kamar a ce gama garin mutane waɗanda sai yadda shugabannin suka yi da su haka suke bi, talakawa waɗanda ba su da ta cewa a kan me decision da ake making. Kamar yadda misali a kowane gari ko a kowace al'umma ko a kowane gida ko a kowace masana'anta akwai mutanen da bayan da suka iya bi kawai suke, dokoki da hukunce-hukunce da tsare-tsare da aka saka sai dai su yi ta gunaguni ba su ce ba za su ba. Kamar yadda misali duka mu nan ba talakawa bane, mun san ce ga wanda gwamnati za ta yi, in ta yi dai yakaci kawai mu bi ko mu kibi ba dole ma mu bi, sai dai mita Allah ya sako mata ƙorafi da banza. To wannan su ake ce masauka, kamar a ce karabaci ko ya mu bayi ko ya ayyuhan nasu, ce to ya za a yi a ce haddasu. Wannan lafazin wasu malamai suna ganin kuskure ne a riwaya, suna ganin abin da ke wajen shine wa fihim siwahu, akwai waɗanda ba su bane, akwai garuruwa da ƙauyuka da yau akwai masu sai da abinci a cikin rundunar, akwai wanda su sun zo tallare, akwai wanda ya zo wucewa ne, ya za a ce duka kowa a halakar da shi. Kamar yadda misali da can ai mu da muke nan tudun walaya da an ce sabon gari, musamman da dare kawai, ana nufin wani gidan iskanci, aka ce wani ya tafi sabon gari, to ana nufin kawai ya tafi fasikanci ne ko, amma kuna fasikanci ke kai shi a gosiri wani kasuwanci shi wani ziyara ya je wani aiki ya je yi dan sanda ne shi ne fitin dare ko mai gadi ne ko waye, to da za a ce misali ai nufin halakar da sabon gari a yin wancan zamanin za ga zai shafi wasu ayi, tunda wata kira ga wani gidan iskanci ma ga shi ga masallaci ma ana karatu. To shi ne sai ta yi wani tambayar cewa ya za a ce halakar da su ga baki ɗaya bayan wa man laysa minhum, da wanda ba sa cikinsu. Kala sai annabi ya ce yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, haka za a kisfe da su ga baki ɗayan su na farkon su na ƙarshen su, sun mayu asuna alaniyati, kana alkiyama kowa ta shi akan me ya kai shi wajen wa kowa gurgudan niyyarsa akan ta za ta shi. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi, kuma malamai sun huta da shi akan masaloli da yawa bayan batu akan wannan alamar tashin alkiyama, daga ciki akwai wato bayani akan muhimmancin niyya, ya zama duk abin da za ka yi ka yi da niyya mai kyau, domin niyya take bambance aiki mai nagarta da mara nagarta. Alli har waɗanda za a kisfe su saboda fushin Allah da yi da wata runduna, marana alkiyama za a bambance su gwargwadon niyya. Sannan kuma yana nuni zuwa ga ainihin wato cewa a ƙarshen duniya za a samu yawaitar masu laifi har masu laifi su zama runduna. To kai da baka laifin ka shiga cikin su ka ƙara yawan su, to azabar da za a musu nan duniya tana iya shafaka in ka shiga cikin masu laifi. Ko da a lahira an kyale ka, to amma dai a nan duniya azabar da za a iya musu tana iya shafaka. Azabar kuma dole ta zama wai sai an musu girgizar ƙasa ba. Akwai laifukan da mutane suke wanda azabar shi kawai shi ne kuncin rayuwa ko kuma ɓacin sunanka, ce ai wannan da su wannan fa yake hulɗa. Kan kai ma sunanka ya ɓaci, ka je neman aure ai ta wallahi wallahi a ce ai 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 shi'a ne abokan shi. Kar sai da za ka yi, ka san shi'a da baƙin jini, ana maka shari da ita wallahi ka samu matsala. Ka fito siyasa a ce ai ana ganin ka da su, da ganin ka samu matsala. Tunaka ya zama koyaushe mutanen kirki kake shiga cikinsu. Saboda muhimmancin zama da mutanen kirki. Sannan yana nuni zuwa ga kamar yadda wasu malamai suka ce, ashe Imam Malik ma ya wannan magana cewa idan aka zo aka samu mutum a wani wuri da ake shan giya, ko da shi ba a gan shi da giya ko yana maye ba, aka kama su gaba ɗaya aka didi hukuncinsu da duk lalaba musu. Kaga ai daga yanzu da Najeriya ma da haka suke aiki ko? Yau suka zo kame ni wanda suka samu kawai kama shi suke daga baya a tantance. Saboda aka gan ka a wuri inda yake wurin ba na kirki ba ne, to ka zama suspect. Na shiga ban ɗauka ba washe ce ba ta fitar da ɓarawo. Sannan kuma yana halaccin muraja'antar malami in ya faɗo ta magana da ake ganin yaya. Jibi da Aisha ta yi manzo Allah sai zama irin wannan tambaya, ya za a ce kaza bayan kaza? To ba laifi ba ne idan an tambayi malami irin wannan tambaya, shi kuma ba da amsa da abin da ya sani. Amma abin da yake laifi bayan amsawa kuma mutane su ci gaba da kawo irin wannan itiradin. Dan a yanzu mutane suna da wannan al'ada da zaran faɗa hadisi sai ya za a ce kaza. An ka ci musa annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallam da hadisi a suriya abin cika. Fatan sa kawai a ce wannan hadisi bai gata ba tunda ya saba wa tunani ko hankalinsu. To wannan ba daidai ba ne. Abinda ake so musulmi ya kasance zama mai sallama wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran sun inganta daga baya ki sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Wannan sune hadisan da kuke ga cikon ɗaya ko wa Ummu Salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu 'a'idun bil baiti wa yub'athu ilayhi ba'thun fa idza kanu bidha'a min al ardi khusifa bihi. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخصف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته. ان دي وتر روايه تي اما wannan karo daga ummu salama ita ma matar manzon Allah ci sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu a'idun bil bait za a yi wani lokaci da wani zai zo ya nemi kariya irin mafaka da dakin Ka'aba. So dakin Ka'aba wuri ne mai aminci, in mutum ya yi laifi ya shiga ɗakin Ka'aba to kare shi ake. Wato mutum ya yi laifi ya shiga Makka da sunan ya ɓuya to man dakhalahu kana amin ba za a yi ba, sai dai a jira har sai ya fito da Ka'aba a kama shi. Ina kya kuma gudu da malamai suka yi da yawa kan waɗannan misal. To wani zai zo ya bi mafaka da Ka'aba, annabi ya ce bayan yi haka fa yub'athu ilayhi ba'athu sai a turo mai da wasu runduloli su zo da niyyar cewa ko ana ha maza ha mata sai sun fitar da shi daga Ka'aba sai sun yi komai da suke sosai. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardh in suka zo wajen wannan sahara ta kusa da kasar Makka tsakanin Makka da Madina qultu khusifa bihim sai a kifar da su. Fa qultu sai ni Ummu Salama na ce ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa biman kana kariha to wanda kuma an tirsasa mishi ne ba da san ran shi yazo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yukhsafu bihi ma'ahu shi ma haka za a kisfe shi tare da su. Walakinnahu yub'athu yawmal qiyamati ala niyyati kamar ana alqiyama za a tashe shi akan niyyarsa. Shi ne kamar da muka faɗa muhimmancin niyya ta gari. Allah ya tsare ku. Sai mu koma inda yake cewa za mu tsallaka inda muka kwana go babi na 18 daga shafi na 78 inda yake cewa babu khurujid dajjali wa nuzuli Isa. Babin da ke bayani akan fitowar dujjal da kuma bayyanar Isa almasihu alayhi salawatullahi wa salam. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi an-nasi qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi an-nasi فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور labarin dujal za a yi shi da yawa a cikin wannan babu kashi da sako annabi Isa alaihi salam saboda labari ne wanda yake mafi ban tsoro cikin labarai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau lokaci ne tsayyara wa sahabbai radiyallahu anhum wannan labari kuma abinda malamai suka tabbatar shi ne dujal da gaske ne ba wai turawa ko ƴan China ko mongolawa a ce su ne dujal ba duk wannan fadi yake mutane ne kawai suke fada da sirransu amma su malamai da suka san meye hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da gaske mutun ne wani cikin mutane da zai taso ya ainihin wato zama fitina mun ji batu akan Ibnu Sayyad wanda a farkon al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsammaci shi da dujal daga baya kuma ya bayyana ba shi bane wannan hadisi da ke cikin sahih Bukhari da Muslim daga Sahabi Abu Dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikin mutane ma'ana yau mutane jawabi kamar ya tsaya yayi lacca ko huduba fa athna ala Allah bima huwa an yau Allah ya bude jinjina da abinda Allah ya cancanta Allah yana son a yaba mushi shi yasa ba kamar da yake cikin hadisi manzo Allah sai yake cewa ma min ahlin ahabba ilayhi midhata min Allah babu mutumin da yake Allah son a yaba mushi kuma ya cancanta a yaba mushi manzo Allah yake min ajali zalika madaha nafsa shi yasa ma Allah yake yaba wa kanshi da kansa Alhamdulillah rabbil alamin da ira'irin su idan ka ce asna ala Allah ma huwa ahluhu abinda malamai suke fassara wannan wajen shine khutbatul haja wato inna alhamdulillah nahmaduhu hazwa karshenta ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fara zancen sa shi yasa ya zo a cikin hadisin Abu Dawud da hadisi wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu khutbatin laysa fiha tashahhudun فهي كاليد الجزماء دو وتا خطبة ود باب ان الحمد لله باب بوديا دا يبو ga Allah a farkonta kaman yankakken hannu kaman gundumin hannu kaga hannu ya ba da amfani a wajen mishi da kai da cikin albarkar khutubobi jawabai da mutane suke su dinga fara su da godiya da yabo da salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yau wata magana mai muhimmanci da aka mai tambaya akan khutbatul haja yayi dogon bahasi akan ta sannan yake cewa wani hadha ustuhibbat wa fu'ilat fi mukhatabatin nas da haka ake ganin mustahabbi ne farawa da khutbatul haja ake kuma aikata hakan aikace in zaka yi mutane jawabi bil ilmi wajen karantawa umuman wa khususan shin karatu ne ga magari irin wannan na masallaci ko na wa'azin tilmi ko wa'azin mako ko wa'azin jiha ko a gidan talabijin ko a rediyo shine umuman wa khususan ko karatu na musamman a class ne a jami'a ne a aji ne na makaranta a wurin bada karatun zaure ne ko ina ne malam rubutu ne yake cewa min ta'alimi kitabin kan za ka tantar da alqur'ani was sunna ku za ka tantar da sunna wal fiqi ko fiqi yayi ta maganganu dai karshe ya ce wa mau'izatul nas kuma yau wajen yiwa mutane wa'azi wa mujadalatihim ko wajen ma jayayya ko za a yi muqabala yace ana so an yuftataha bi hadhihi alkhutbati ash-shar'iyyah an-nabawiyyah a fara da irin wannan khutbatul haja da ce shari'a ta kawo dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo can gaba sai yake cewa وما سوى ذلك ان متين يا فارا da wata huduba can daban illam yakun manhiyan anhu didda ba hana ba fa innahu manqusun majruhun sidi naqasashe ne kuma tauyayye ne ladan shi bai kai na wannan ba na manzo Allah sai sama ya fi fasaha ya fi dakar kalmomi masu albarka ya fi kuma dacewa da araya shi yasa zaka ga Ibn Taymiyyah ya raya wannan ambata wannan huduba cikin tafansa daga baya kuma anan nan kusa Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya daga cikin malaman da suka raya amfani da khutbatul haja
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa sahabbai yake koya musu ita kamar musu ne yake fada yace kamar da tuka mana sura cikin alqur'ani haka Abu Dawud ya rawaito al-Imam Ash-Shaykh al-Albani ya littafi musamman sunan shi Qubbatul Haja allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabu da haka abin da ya kamata duk wanda ya jawabi ya iya ta ya dinga saka ta a farkon jawabinsa ya nace wajen yin ta har ya saba da ita amma kamar da muka ji ya ce in an yi wata ba za a ce ba kyau ba dan wani ya ga tsara wani zancen shi yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi kuma kamantansu ko irin nau'o'i da ake kara daban-daban ba za a ce bai halatta ba me yasa saboda an samu mutane tun cikin sahabbai wasu suna yi suna kirkirar nasu suna yi wallahu ta'ala alam amma dai wanda yafi alkhairi shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya gama innal hamdalillah kaza 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 yace amma ba'd kamar da Ibn Rajab shi kuma yake kawo magana yake cewa al-khutab kulluha dukkanin hudubobi sawa'un kanat lil jum'a shi hudubar jum'a ne aw li ghayriha ko ta sallar idi ko ta kusufi ko ta neman aure ko ta sulhu ko ta zaman abin nan mitin yace sawa'un kanat alal minbari aw alal ardi an hawo minbari ne ko a ƙasa za a yi wa sawa'un kanat min julusin aw qiyam shin malamin da ke magana a zaune yake ko a tsaye fa innama tubtaru bihamdillahi wassalahi alaihi ma huwa alu za a fara da yabo da godiya ga Allah da abin da ya dace yace summa bi dhikri ma yahtaju ila dhikri sannan ka fara da kai suka ambata min mau'ilatin kaman wa'azi aw dhikrin aw hadithin yahtaju ila dhikriha to sai yace wa yafsidu bainahuma bainal hamdi wassalahi fa bainama ba'dahu bi qawlihi amma ba'du haka ya fara cikin Fathul Bari nashi ne Ibn Rajab tsakanin wannan sarsala da sallama da tsakanin gundarin zancenka shi ne ake saka lafazin amma ba'du a tsakankani to bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ba'du sai kuma yace thumma zakara ad-dajjal ladan wani kici sai kuma Annabi fara bada labarin dajjal fa kale yace inni la unziru kumuhu lalle ina muku gargadi asalin al-inzar shine al-iblaq ina isar muku da sakon amma isar da sako wanda a cikin shi akwai tankiya akwai tsoratawa shine al-inzar gashi nan udhran aw nudhra itundira ummul qura wa man hawla da ire-iren su da sunan da yawa to li unziru kumuhu inni la unziru kumuhu lalle ina muku tankiya akan sa idan muka kalli wannan unziru kumuhu yazo da fi'ili ne da fa'ili da maf'ulai unziru ina gargadin ku din na farko maf'ul bihi wannan mimun mimul jami' ce unziru kum sai kuma ƙara hu shi da ka wannan kum da maf'ul bihi ne da farko wato object ne na farko hu object ne na biyu to yadda ya kamata ya zama kenan asalin zanci idan aka zo kamar da yake cewa in bala yake cewa wasil awsil ha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhu alkhulfun tama ji ibnu malik idan aka samu suna amfani da wata kaida ta salnihi da salni iyahu salni tambayanni shi salni iyahu tambayanni shi to wanne ya kamata a ce salnihi ko salni iyahu ana yace salnihi ana yace salnihu gurgurdan lahaja to qur'ani yazo da irin su fasayakfika hum za a yace fasayakfika iyahu a larabci ga magari haka za a iya cewa kaman in yas'alkumu iyaha ke da irin sanan da yawa kaman idh yurika Allahu iyahu to mu rike wannan tayi kama da inda yace illa anzarahu qaumahu me ko illa anzara qaumahu hu iyahu go kaga an sa dalilin nafi ya dawo na daya kamar da Allah yace idh yurika hum su ake nuna maka su to da ya kamata a ce izuri humka da gwara haka inda ba Qur'ani bane astaghfirullah amma da yake ce if you yi kahumullahu to irin wannan larabci ne is anzara hu qaumahu irin shine kuma a cikin alqurani wa anzirhum yawmal azifa sanan da kuma shi da cikin wannan lahu ya bata mana abin nan inda kaje ka kanta wannan baitin cikin alfiya wasil awsil haa sannihi wa ma ashbahu fi kuntuhul kulfun tama a cikin kuntu hu ko kuntu iyahu akwai sabani da suke fadi Allah ya kyauta to dama wannan iskaliyar anan abin da za ta kara baka shine kinan ya halasta fi'ilin anzara yayin nasaba ga maf'ul bihi biyu kamar yadda ya zuwa cikin alqur'ani anzirhum yawmal azifa kaga hum su ake mai inzari yawmal shi abin da ake inzari akai ya halasta shine annabi ya kawo shi annabi ce illa anzara qaumahu farkon sa kuma ya ce anzara kumuhu kaga hudin ce a ƙarshe nan annabi kuma hudin ce a tsakiya laqad anzara nuhun qaumahu annabi nuhu alaihi salam shi ma ya ma al'ummarsa tankiya game da dujjan banda annabi nuhu ma annabi ya ce duk sauran annabawa walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yaquluhu nabiyyun li qaumihi amma ni zan ƙara muku a cikin labarin da zan ba ku na dujjan zan faɗa abin da babu wani annabi da ya faɗuwa shine mene Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'lamuna annahu a'wa kun san na gaya muku shi dujjan ido ɗaya ne shi a'wa shine mai ido ɗaya wa annallaha laysa bi'a'wa kuma Allah ba ido ɗaya gare shi saboda dujjan zai ce shi Allah ne to wannan alama ƙarya yake yi za a ga idan shi matacce za mu ga wata riwaya ta cewa wa ainuhu qafiya idan shi matacce to wannan yana bada labarin wani sashi na labarin dujjal kamar yadda muka ji Allah ya tsare mu daga sharrin sa wa an uqbata ibn amr abi mas'udin al-ansari annahu qala li huzaifata ala tuhaddithuna ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala inni sami'tuhu yaqulu inna ma ad-dajjal idha kharaja ma'an wa naran فاما الذي يرى الناس انها النار فماء بارد واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار يحرق فمن ادرك منكم فليقع في الذي يرى انها نار فانه عذب بارد daga ukubatu ibn amr wato abu mas'ud wanda yake cewa al-badri malami sai sabani game da shahada sa ga badar ko ya je badar ko bai je ba mafiyan malami su tafi akan bai je ba amma da Imam Bukhari ya kawo riwayar take tabbatar da ya je dan haka shi karkace zuwa ga zuwa ne wannan sahabi ya rasu shekara 1040 ko da daya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa da Huzaifa dan Yaman wannan wato confidential secretary na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi wannan hadisin da muka wuce kaga yana tabbatar da ganin Allah a lahira cewa za a ga Allah a lahira ba a duniya da dujjal ya zace shi Allah ne ba zai a ganshi a duniya ba ba zai a ga Allah a duniya ba kuma ya ce shi Allah ne kuma ba zai a ce Allah yana da ido ɗaya ba to yake cewa anan baka ala tu hadithuna ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah shi gafarta mana me zai hana ka gaya mana wasu hadisai da kaji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala sai ce inni sami'tuhu yaqul na ji ma'aikin Allah yana cewa inna ma'ad-dajjal idha kharaja ma'an wa nar lalle dujjal idan ya fito zai dinga yawo da wuta da ruwa fa ammal ladhi yaran nasu wanda mutane suke gani annaha nar cewa wuta ce fa ma'un barid ruwa ne mai sanyi wa ammal ladhi yaran nasu annahu ma'un baridun fanarun tuhri wanda kuma mutane suke gani a idan su cewa wuta ce ruwa ne to wuta ce mai zafi da take kona junanta wato zai dinga mutane ba du yana rufe musu ina musu sihiri mai ƙarfa ido irin abinda aka yi zamanin annabi Musa da suke gaddama nan da Fir'auna faman adraka minkum duk wanda dujjal ya riske shi falyaqa fil ladhi yara annaha nar to ya fada kawai cikin wanda yake gani wuta din ci in dujjal ya ce maka ka shiga wuta to ka shiga kawai in kana da imani fa innahu azbul barid zaka tarar cewa ruwa ne mai dadi mai sanyi wannan daga cikin fitinar da Allah zai sanya ta zama jarabawa ga bayi su ta hanyar dujjal Allah zai bashi karfin sarrafa abubuwa sarrafawa ne ban mamaki. Zamu zo mu ji hadisan da su ba da labarin cewa zai kewaye duniya ko ina sai ya shiga banda Makka da Madina. Sannan za a bashi daman ya dinga sauri. Annabi yake cewa saurin shi kamar saurin ruwa, ruwan sama idan iska tana kadashi. Ki ka annahu sayyu tuharrikuhu ar-rih. Ka duba yana saurin ruwa yake idan iska tana kadashi. Yanzu zaka ji ka jike ka babu wani ka gudu wai ka baki. Yanzu ne zaka ji ka sharkab kuma kallon daga irin nisan sama da ake zubo shi da irin yadda yake isowa inda mutane suke. To haka duje ne game da wani irin sauri ne ban mamaki. Sannan kuma gashi da wuta, gashi da ruwa, gashi yana raye matattu, gashi Allah zai bashi daka na da ya ce ruwa ya sauka, ruwan sama zai sauka, nan da nan tsuro ya tsuro, rani abin nan kakada ce, shanu su hanka su cika da nono su da raƙuma, dabbobi su yi kiba, mutane su samu wadata lokaci guda zai dinga halakar da mutane. Har ya dinga tayar da matattu su tashi su ce wa mutum. Ya tayar da aljanu guda biyu shedanu a surar iyayen mutum su tashi su ce kai wane wannan shine Allah kaka imani da shi sannan su koma su kwanta. To wannan fitina ce babba kada Allah ya sa mu suke ta. Yace to wannan hadisin kamar da muka ambata yana tabbatar da waɗannan fitintunu da za su faru kuma cewa dujal da gaske ne kamar da muka ambata. Kaga an ce yana da ruwa, yana da wuta, kuma ya saka mutane a ruwa, ya saka wasu a wuta, wanda suka imani da shi saka su a wuta a ruwa, to sai shiga sai su ga ashe wuta ce, kuma sun kafarce wa Allah. Wanda sun kafarce musu ya saka suka kafarce musu saka su a wutar shi, to idan sun shiga sai su ji sanyi saboda ba wutar ba ce, sun yi imani da Allah. Yanzu wannan yana da gaskiya abin da ke tabbatar da cewa da gaske ne dujjal din. Waɗannan hadisai da dujjal jama'a da bayani akan Annabi Isa da bayani akan Mahdi da sauransu hadisai ne mutawatirai sun zo ta wurare da dama. Ba a ƙaryata su in ba mutum ya jahilta ba sai face ya zama cewa kamar yana fito na fito ne da nisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum bai sani ba ne to gane ya shigo iya bakinsa. Ana sai da galibi mutane masu aiki da hankali ko wanda suke ganin su yi karatu mai zurfi a boko ko wanda suke ganin abubuwan da Turawa suke suna burge su sun zama ƴan barandansu to suna da saurin su ƙaryata irin waɗannan hadisi. Mutum ya kiyaye ƙaryata irin waɗannan bayanai da ma wasu wanda ba irinsu ba. Matukar sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake so ka ce mun yi imani. Kai imani da manzon Allah ka bi shi sai ka samu tsira. Kar ka zama abokin hamayya. Wato ka zama kana hamayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana ganin kai ba za ka yarda da abin da ya faɗa ba sai ya dace da ra'ayinka ko hankalinka ko ra'ayin malamanka ko irin fasarar da suka yi maka. Ba za a hana ka ka bi malamanka ko ka mutunta su ba amma ka sani cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi malamin kowa ne a al'ummar nan. Da ka shi muka mata ka mutunta ka girmama kuma idan ya samu ka samu ga maganar sa ta saba da maganar wani malamin ka to ka wurgi da maganar malamin ka ba tare da ka ci zarafin shi ko ka aibata shi ba ko kuma ka dauki maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma malamin shi ma ɗaya ne a cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan kenan insha Allah. To gashi zamu karanta wani dogon hadisi wanda yake magana akan dujjal shi ma shine hadisin An-Nawas ibn Sam'a. Amma ina ganin shi wannan hadisi din yana da tsayi kamata yayi mu bashi mu daukan mishi kasar nashi daban din na san kasar ɗaya ba zai ishe shi ba. Ba shakka sai ya kai akalla kasar biyu saboda ma ba mu so mu dinga tsawaitawa ne. Ka a fita daga asalin abu su muke mu ji hadisan na da dunkule ko mu samu halin fahimta da aikin su mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsira. Shi yasa muke ta takaita bayanan gwargwado ne yadda za ka ɗan samu ne wani abu za ka tsira da shi ba tare da kuma an cika maka bayani ka ji sai ɗin ya yi yawa ka fara tsaki ba. Wannan shi yasa ake barin shi haka daidai haka. Ina ganin bari mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi kan hadisin An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.